Daga birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad da Lol da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio da ke kuma siya kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum. Alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Hafsat Bello dan mai sauraro ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Jamhuriyar Niger an yi bikin kaddamar da wani littafin adabin harshen Faransanci wanda wani jami'in fafutukar kare haƙƙin dan adam ya wallafa.
Ya rubuta littafin kuma ya rubuta musamman bisa abubuwa waɗanda a shekarun baya duk sun kasance kamar abun asiri ba wanda ke bayani kansu.
Sannan nan gaba a cikin shirin zamu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Kada a manta a sa alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatocin Burkina Faso da Faransa sun ce wata kungiya mai dauke da makamai ce ta shirya hare-haren yau din nan Juma'a da aka kai ofishin jakadanci da kuma cibiyar raya al'adun kasar Faransa dake hedkwatar sojin kasar ta yammacin Afirka wadda ita kuma ke Wagadugu babban birnin kasar. Wani hadimin ministan harkokin wajen Faransa Jean Vesdrin ya ce an shawo kan wannan al'amarin bayan da aka kashe hudu daga cikin yan bindigar da suka kai harin. To amma an saki barkewa da musayar wuta daga bisani a hedkwatar sojin kasar dake yammacin birnin Wagadugu inda gwamnati ta ce an saki kashe wasu mahara biyu. Ministan yada labarai Remis Fulgans da Jinu ya gaya ma gidan talabijin na gwamnati RTB cewa wasu mayaka da sojoji sun ji raunuka to amma babu fararen hula da aka samu da aka ce sun abin ya rutsa da su. Ofishin shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya ce yana kan bin diddigin al'amarin kuma kasar Faransa na kira ga ƴan kasar da su kaurace matsakiyar birnin. Sojoji akalla biyar da kuma wani dan kunar bakin wake sun mutu a wasu hare-haren masu alaka a Somalia da safiyar yau din nan Juma'a a cewar gwamnatin Somalia da kuma jami'an tsaro. Hukumomin Somalia sun ce wani dan kunar dan bindiga ya gwabji mashigar wani sansanin soji da motarsa wadda ke makare da bama-bamai a garin Afgoye mai tazarar kilomita 30 a arewa maso gabashin Mogadishu babban birnin kasar. Wannan ne karo na biyu da aka kai harin kunar bakin wake a Somalia cikin sa'o'i 24. Masu tsaron sansanin sojin sun hana shi shiga sai kawai ya tarwatsa kansa a mashigar ya halaka wani soja a cewar Abdul Fati Haji Abdulle mataimakin gwamnan yankin Sabele ta kasa wanda ya kara da cewa da maharin da sojin sun mutu nan take. Ana nan kuma sai motar da ta dauki sojojin da suka ji raunuka a harin da aka kai sansanin ita ma ta hawo kan wani bomb din da aka dana a gefen hanya a cewar wasu jami'an tsaro waɗanda suka buƙaci a sa kai sunayensu saboda ba su da hurumin magana da ƴan jarida. A nan wasu ƙarin sojojin kuma akalla hudu sun mutu sannan wasu biyu kuma sun samu raunuka. Kasar Rasha ta musanta zargin da Amurka ta mata na ƙaryata alƙawar koko na ƙarya alƙawarin da ta ɗauka game da makaman nukiliya. Ta ce ita so kawai take ta jaddada zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya. Sam bai kamata a dau wannan a matsayin dalilin fara rige-rigen kera makamai ba a cewar kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov a yau din nan Juma'a. Kalaman na Peskov sun zo ne kwana guda bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya bugi kirji a jawabinsa na shekara-shegara ga 'yan kasa ya ce kasar ta inganta makaman nukiliyar ta. Putin ya ce makaman sun hada da wasu mashahuran makaman nukiliya waɗanda ke iya zuwa ko ina a duniya waɗanda kuma ke iya walliya ma makaman harbo makamai na Amurka. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. ‘Yan sanda na tambayoyi ma Prime Minister Isra’ila Benjamin Netanyahu a karo na farko a matsayin wani bangare na binciken da ake masa game da almundahanar da ta shafi kamfanin sadarwar kasar mai suna Basic a cewar kafafen labaran Isra’ila, gidan talabijin ko gidan rediyon rundunar soji da sauran kafafen yada labarai sun ce ‘yan sanda sun danna cikin gidan Netanyahu a yau dinnan Juma’a, a yayin da kuma ake wa matar Netanyahu sera tambayoyi a wani wurin. ‘Yan sanda sun ce dandalin intanet na Basic mai suna Walli na bayar da rahotanni masu ɗaukaka Netanyahu da matarsa, a yayin da shi kuma kamfanin ke samun alfarma daga jami'an sa ido a harkar sadarwa. Wannan shi ne karan farko da Netanyahu, wanda ya rike mukamin ministan sadarwa har zuwa bara, ya sha tambayoyi kan wannan al'amarin wanda ake kira batu na 4000.
To Ibrahim ka almasi gaba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai jamhuriyar Niger, inda aka yi bikin kaddamar da wani littafin adabin Faransanci wanda wani jami'in fafutukar kare haƙƙin ɗan adam ya rubuta, bayan da ya gudanar da bincike mai zurfi inda ya zayyana wasu dalilai da ya ce su suka hana ƙasar ci gaba. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimin Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Littafin wanne aka yi wa suna Itineraren Komba wani gagarumin aikin bincike ne da shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Kodayoyi Alhaji Mustapha Kadi Umani ya gudanar a fannoni da dama don fayyacewa duniya irin faɗi tashin da jamhuriyar Nijar ta yi fama da su a ƙoƙarinta na tankwaso ƙasar Faransa ta gane cewa kiɗi ya canza.
Bayan bincike, wato shi ƙarhen da muke gina na Iranin ba mu ci riba shi, mu adda shi, amma masu cin uhanin shi na can daban. To su kuma nisa musu kira na cewa da wannan abin da suke yi bai cancanci ba, ya kamata a wannan lokaci a iya cewa tahiya ta sake zama ya sake. Kenan tunda yau bayan shekara 50 mun samu mulkin kai, a iya cewa mu adda arziki wani ke cin uhanin shi, wannan adena shi. Bancin haka muka komo kawa bincike na a huskalma, wato tahiyar demokrasi kintamu. Sai muka ga wato nan ‘yan ƙasa mahi yawa ba mu san waɗanda suke haɗawa suna juya ba da tamu demokrasi. Sai nukan ce to kenan in muna kishin demokrasi kinmu da manya da ƙanana, sai mun haɗa kai mu san da wato don unhwanin ƙasa ne ake demokrasi, ba don ƙetare ake demokrasi.
Wannan littafi mai shafuka 592 wata hanya ce da hukumomin Nijar ke kyautata zaton za ta cusa wa ‘yan ƙasar kishin ƙasa a zuciya, in ji ministan raya al’adu kakakin gwamnati Asmana Malam Isa.
Wannan shine garin da yake bari. Mustapha Kadi ya rubuta littafi kuma ya rubuta musamman bisa abubuwa waɗanda a shekarun baya duk sun kasance kamar abun asiri ba wanda yake da bayani kansu. Dan shi muka ce to wajibi ne a gare mu zo mu kama mishi. In ka san tarihinka, aka ce wanda ya san inda ya fito zai san inda za shi. Kenan waɗannan littafai irin su suna ba mu damar mu ga hasken baya saboda gaba ta ƙara haske.
Matsalar tsaro da batun samar da makamashi don bunƙasar tattalin arzikin ƙasa da ƙarfafa haɗin kai tsakanin Niger da ƙasashe makwabta na daga cikin batutuwan da marubucin ya yi jan hankali a kansu a cikin wannan littafi da ke matsayin na biyu da Mustapha Kadi Umani ke wallafawa game da sha'anin ci gaban al'umomi. Mana Albert Wright na daga cikin abokan tafiyar wannan jami'in fafutuka.
Babu kwanciyar hankali a cikinta, to ba ta iya tsayuwa. To kenan ya kamata mu yi haɗin kai, mu kama juna cikin a cikin ƙasarmu, kuma mu diba da makwabtanmu, don Nijar kadai ba ta iya kokowa cikin duniya in ba ta kama hannu ba da makwabtanmu.
Domin sakawa a ɗakunan ajiyar littattafai, gwamnatin Nijar ta sayi kofi 50 na wannan littafi, wanda madabar Armatan da ke ƙasar Faransa ta yi aikin tacewa, yayin da aka fara tunanin shigar da shi a makarantu don ganin yara sun samu masaniya akan irin ƙalubalen da ke gaban Nijar tun suna ƙanana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A kafin jama'a duka wanda ya yawo, zai hirgita zai gaban tsoro.
To a gaida su ne Mummuni Girma, kafin mu buɗe layukan wayarmu a shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
Tokar amanta lambar da za a kira ita ce sifili wato to gashi ma mun samu kira daga Ibadan. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa yake magana da Ibadan?
Sunana Malam da DJ nan Karashanu a Kinyale.
To menene ra'ayinka?
Eh abinda ra'ayina kira da gwamnatin Nijar da kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari. To Allah tuna Allah diba halin da talakawa suka ciki.
Wani hali ne talakawa suke ciki?
Zuwa da kwa ta kwa makira.
To mun gode da bayyana mana ra'ayinka.
A taimaka Allah ta
kan gode. Mun gode. To kar amanta lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Kada amanta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Kuma za ku kira mu ne domin ku bayyana mana ra'ayoyinkan ku da abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Ga wani kira nan mun samu.
Umaru kana da agaji dadin kowa.
To, Malam Umaru daga ina kake magana?
Mai ma local government jihar Kebbi.
To, menene ra'ayinka?
Abinda ra'ayina yana kira ga mai girma gwamnatin jihar Kebbi. Da Allah a garzanta ba talakawa ta ce zamani domin su garzanta noman rani.
To mun gode kwarai da gaske. Ga wani kira kuma mun samu daga Yobe. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Assalamu.
Wane ne daga Kashuwa?
Safiyu ne da Sakwa.
To menene ra'ayinka?
To ra'ayinmu dai kari da Allah talakawa.
Ba a jin ka sosai kamar kai nesa daga wayar taka.
Sace ra'ayin mu dai shi talakawa. A duba sai halin da talakawa take.
To mun gode kwarai da gaske. Ga kuma wani kira ya shigo daga Taraba. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Rage da yanawuni.
Inawuni.
Lafiya
lafiya kalau sannu. Wa yake magana daga Taraba?
Muhammad Sani Alfa daga Idi jiha Taraba.
To Muhammad Sani menene ra'ayinka?
Saminu.
To Muhammad Sani menene ra'ayinka?
To farko dai ina gaida mai gidana shi ne shugaban kasa Malam Muhammadu Buhari.
To
sannan kuma na roƙon shi Allah ya san ke magana mana duba mana wannan hanya daga tare daga bakin kudin Idi zuwa Yalwa.
To shikenan, da fatan
ki magana da wannan in hali ya faru.
To shikenan, mun gode, Allah ya sa kuma ya ji ka. Amin. Ga wani kira shigo daga jihar Kano. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To wai ke magana daga Kano? To Alhaji Muhammadu me ke tafa da kai?
Ko kira da ni shugaba Muhammadu Buhari, ubangiji Allah ya kara masa lafiya.
To ko zaka kara matsowa kusa da wayar saboda ba a jin ka kamar kai nisa.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ina roƙon shugaba Muhammadu Buhari da Allah ya taimaka a kula da talaka, sai da tsoro Allah, talaka tana cikin wahalar da take fama.
To shikenan, mun gode. Ga wani kira shigo daga Yobe. Salamu alaikum. Kamar kiran nashi ya yanke. To kar amanta dai. Ga number, ga kira ya shigo daga Kaduna yanzu haka. Salamu alaikum.
To wa alaikum assalam, sadan ne soro, barka da asariya.
Yawwa, barka ka dai. Wa ke magana daga Kaduna?
Sura Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To Murtala, me ke tafa da kai?
To abin da ke tafe da ni siyasar mu ne ta Gasa, kuma muna yaba mu kokarin da su masu siyasa da gwamnati ke yi. Ganin gaskiya ba a taba ba mu mun yi shugabancin a karamar hukuma ba na Igabi, kuma muna ji ana za a ba dan garin Gasa. To kuma muna roƙon a bada haka, kuma za a bada a shawarce mu dan mu san wanda za mu zaba ya je ya zama mana wakili a nan karamar hukuma ko shugaban ci karamar hukuma Igabi, dan kar a je a ba wanda ba mu sai shawara mu kenan da fata za ta yi kariya.
To mun gode. Ga kuma wani daga Gusau, wato jihar Zamfara.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Barka da wuni.
Yawwa, barka ka dai. Wane ne daga Gusau?
Muhammad Sani daga Gusau.
To Malam Muhammad Sani, me ke tafa da kai?
To in shawara ta. Din shawara ta, abinda nake so in faɗa ma Buhari ya taimaka ma talakawa, wannan matsakin ya yawa.
To
saboda haka, do Allah ya taimaka ma talakawa.
To mun gode kwarai da gaske. Ga kuma kira daga birnin tarayya Abuja.
Yawa, sunana Abubakar Yusuf ne, katako daga Abaji Abuja.
To Malam Abubakar, muna sauraron ka.
Ina Masha Allah, ina kira ne ga ministan babban birnin tarayya Abuja. Da ya taimaka mana musamman wannan makaranta da ake so a bude na university na Abuja.
To
da Allah, yaran mu suna zuwa.
To
wasu state da kyar da kyar ana samu a admission, a dawo wasu a samu azana, taimaka a bude muna saboda yaran mu da kannan mu su daina zuwa wayansu wurare. Allah taimaka ya taimake shi.
Amin, amin.
Malam Abubakar Yusuf ne, ka taku daga Abuja.
To mun gode Malam Abubakar. Ga kuma kira daga Kaduna. Salamu alaikum.
Salamu alaikum. Wa alaikum assalam.
Yawwa, wa ke magana daga Zaria?
Ina magana da Honorable Ibrahim Sadonan Kufena ne.
To Honorable, muna sauraron ka.
To ni zan yi magana akan yan matan da aka sace.
To
wannan sakacin jami'an tsaro ne kwarai da gaske, domin baya yiwuwa an yi abin nan baya a ce ga yan mata suna makaranta a wannan state din, a sace yan mata kwana uku ana takaddama tsakanin gwamnati da jami'an tsaro.
To a kana ganin akwai abin da ya kamata a ce an yi da zai hana sace sun da aka yi,
kuma ya dauki mataki cikin gaggawa kwarai da gaske.
To shikenan, mun gode kwarai. Ga kuma wani kira shigo mana daga Abuja. To Abuja ta yanke, ina ga amma ga wani ya shigo daga Kaduna.
Assalamu alaikum, sunana Isiyaka Dale daga Shagaru Gabshan Badara a Kaduna.
To salama, wa alaikum assalam, me yake tafa da kai?
Wato ni abin da nake so a rika la'akari da shi shine wannan da aka yi wa kasan nan yayi yawa. Mutane su rika dubawa, ba wai za a rika duba cewa ba a yi ba ko kuma ana yi. Gwamnati tana kokari, tana yin iyaka nata. Amma su mutane ba sa kula da irin kokarin da gwamnati take yi a yanzu. Ban yiwuwa kai shuka a rana ɗaya ya fito a rana ɗaya. dole sai kai ban ruwa sai an ba a hankali da akai gurin to kana tafiya ne ana tafiye kana fadi to mutane su rika kallon abubuwan da suke faruwa a da can masu zuba hannun jari guduwa suke a Najeriya a yanzu ko an samu sauki suna zuwa
to
daidai gurgudu abubuwa da dan daidai to mutane su rika lura da abubuwan da ake yi ba wai propaganda da ƴan siyasa
to mun gode kwarai da gaske mun gode da bayyana mana ra'ayinka da kai mun gode ku sosai da waɗanda suke kiran mu da fatan za a ci gaba da kira a duk lokacin da muka bude layukan waya har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 3:21 na yamma yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni
Wasanni a takaice.
Gasar kakan Elite 1 na wannan shekarar makonni hudu kenan da kulakulab din kasar Jamhuriyar Kamaru su 18 suke fafatawa a tsakanin su anda kulab din Fece ita ce ta farko akan allon da maki 8 sai kuma kulab din Inispo ita ce take da matsayi na 2 da maki 7 kulab din Eden ita ce take da matsayi na 3 da maki 7 ita ma sai waɗanda suke jan layi akwai kulab din Afejes wanda take da matsayi na 16 da maki 2 kulab din Eagle ita ce ta 17 da maki biyu ita ma New Star take da matsayi na 18 da maki 1 kacal committee da kungiyar kwallon kafa na duniya FIFA suka turo kasar Jamhuriyar Kamaru sun sauka a birnin Yaounde domin ganewa idanunsu irin ayyukan da committee rikon kwarya da kafa tsawon watanni 6 da suka gabata waɗanda suke aiki a hukumar kwallon kafa na kasar ta Jamhuriyar Kamaru Finkaput amma yanzu dai committee da aka turo din sun karawa committee na rikon kwarya waɗansu sabbin watanni 6 kafin a gudanar da zaben shugaban gudanar da hukumar kwallon kafa na kasar ta Jamhuriyar Kamaru wannan ne yasa muka hira da Alhaji Nana Tela masanin shanin kwallon kafa na kasar ta Jamhuriyar Kamaru ko wani hange yake yi wa waɗannan committee din da aka kafa a kasar ta Jamhuriyar Kamaru
eh te committee kwallon duniya dai su basu gamsu bane da abin da aka hada aka ba waɗannan rikon kwaryan su shirya ba su shirya kuma ba su ga gani shi za su ga ƙara musu wata shi da zuwa nan gaba
to yanzu kana ganin hakan a kasar Kamaru ta zauna kenan shekara guda ga kofin duniya da za a tafi ga kofin Africa za a hada kasar Kamaru a babu hukumar kwallon kafa mai zaman kanta kaga hakan an yi wa kwallon kafa adalci ko a kasar ta Kamaru
ba adalci kan ko kusa abin dai to da Kamaru ya dai wai an ce gurgurda auren nesa domin ga kasan kaga ba hukumar kwallon kafa sannan ma ba ma kudin kid national Kamaru babu ga gine-ginen abin da suka sa ayyukan suka diba ya musu yawa ban san ma wani suka kama ban san ma matsayawa ma su ma ta kai suna tafiya ne aka tangan-tangan su kaga ma wasannin kakan bana ma da aka fara shi an daga ya fi so biyar shi yanzu aka basa yau a yi nan gobe a yi ji ba kake da tafiya ba san man da ka dosa ba san abin shi dai kawai shi da Allah ya yi
waye mai laifi
a to laifi ba shi a dora wa babban manajan kasan ba wa shi bane jagoran komai a ce shi ne ke ba shi a ce masa shi ne mai laifi ba domin komai kowa zai magana shi ce shugaban kasa ya ce kaza ba wani minista da yake tashi a kasan ne ya ce ma yaya abu don wai yana aiki amma shi a ce wai su extension da shabda ta shi a ce to wataƙila shi ne mai laifin nuka ganin mu.
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kwanan baya ne yunkurin karfafa aƙidar siyasar demokradiyya a Najeriya ya samu tallafi daga Amurka. Jakadan Amurka a Najeriya Stuart Symington tare da manyan fitattun 'yan siyasar Najeriya fiye da 40 da shugaban cibiyar nazari ta Republican IRI Daniel Twenin sun halarci bikin da aka yi na kaddamar da wani sabon shiri da hukumar da ke tallafawa kasashe masu tasowa ta Amurka ko USAID ke goyon baya. Domin taimakawa jam'iyyun siyasa samun ingantacciyar hanyar shugabanci da gudanar da tattaunawa da muhawara akan harkokin yau da kullum na siyasa. Wannan shirin da IRI ta aiwatar da sunan USAID da wata kungiya mai zaman kanta da a turanci ake kira Search for Common Ground shiri ne na shekara 3 da aka ware wa kuɗi har dala miliyan 5.5 don ƙarfafawa jam'iyyun siyasar Najeriya samun hanyoyin kyautata rayuwar mutanen mazaɓansu. Haka kuma shirin zai ba da gudumawa wajen baiwa masu jefa ƙuri'ar ƙarfin gwiwa shiryawa taka rawa a zaɓuka da za a yi a Najeriya. Shirin ya dau alƙawarin taimakawa jam'iyyun siyasa da za su tsaya takara a zabe mai zuwa, su zama masu wakiltar al'ummar yankunan su da kuma inganta shirye-shiryen gwamnati. Shirin har ila yau na da burin ƙara yadda 'yan siyasa ke mu'amala da jam'iyyun siyasa da mazaban su, inganta sadarwa tsakanin jagabannin jam'iyyun siyasa, 'yan takara da ma'aikata a kowane rukuni, zai kuma inganta mu'amalar kungiyoyi da aka ware su a siyasa da waɗanda ke cikin jam'iyyun da kansu. Shirin kuma zai yayata sakonnin buƙatar samun zaman lafiya da kauda tashi-tashin hankula a cikin harkokin siyasa da kula da abubuwan da ke iya haddasa tashin hankali yayin zabe da ƙirƙiro dabarun daƙile tashin hankali da zai iya aukuwa ta hanyar girka fahimtar juna a tsakanin jam'iyyu da rukunan ƙungiyoyi masu zaman kansu. Ta hanyar aiki tare da IRI akan wannan shirin, jam'iyyunmu za su ƙara ƙarfi da inganci da ƙara mai da hankali kan buƙatun al'ummar Najeriya, a cewar mataimakin shugaban majalisar dattijai Aike Ekweremadu, wanda ya ƙara da cewa, ina tabbatar muku da haɗin kan majalisar dokokin ƙasa ta Najeriya domin ganin an samu nasarar wannan shiri mai ma'ana. A nashi gefen jakadan Amurka a Najeriya, Simington, ya gaya wa 'yan siyasa da aka tara cewa, idan kana son jama'a su bi ka, to ba sanadin matsaloli kawai zaka gaya musu ba, suna son kuma ka gaya musu abinda zaka iya yi don magance matsalolin. Haka kuma jakadan na Amurka ya shaida musu cewa ba wani abu da zaka yi shi wanda zai fi karfafawa 'yan ƙasa su haɗu su gyara Najeriya da kyau. Shirin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubutawa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga labarai a takaice.
To gwamnatocin Burkina Faso da Faransa sun ce wata kungiya mai dauke da makami ce ta shirya hare-haren yau din nan Juma'a da aka kai ofishin jakadanci da kuma cibiyar raya al'adun kasar Faransa da ke hedkwatar sojin kasar ta yammacin Afirka, wadda ita kuma ke Wagadugu babban birnin kasar. Kasar Rasha ta musanta zargin da Amurka ta mata cewa ta karya alkawarin da ta dauka game da makamin nukiliya, ta ce ita so kawai take ta jaddada zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya. 'Yan sanda na tambayoyi ma Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu a karo na farko a matsayin wani bangare na binciken da ake masa game da almundahanar da ta shafi kamfanin sadarwar kasar mai suna Bezeq, a cewar kafafen yada labaran Isra'ila. Yau Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya kare aniyarsa ta saka haraji mai tsanani kan karafan da ake shigowa da su daga kasashen waje, inda ya ce gwagwarmayar cinikayya da za ta biyo baya za ta amfani kasar Amurka. Muddin kasa kamar Amurka na asarar biliyoyin daloli a hudar cinikayya da kusan kowace kasa, to ya kamata a shiga gasar cinikayya, kuma irin wannan gwagwarmayar za ta amfani kasar mu.
To da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin tare da bada umarni, sai injiniyan mu Vasco, ni Hafsat ɗan mai saurake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya.